This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41, da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Laraba 3 ga watan Fabrairu na shekarar 2016. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa kungiyar Mayar ta Allah da ke jihar Oyo ta koka akan hasarar shanun da 'yan kungiyar suka yi sanadiyar guba da suka ci. Amfanin wato ko mene ne wato kiwon lafiya ko a bangaren kiwon lafiya kuma ko me ke sa wasu 'yan Najeriya ke zuwa kasashen waje neman magani?
Gani IPP mayon da gani kwanakin can akwai mata ma da ta aihu yara hudu. Rashin samun taimakon likitoci akan wannan harkar ne yaran dukansu sun mutu.
Malam Isa Yusuf kenan daga jihar Adamawa. Muna dauke da karin bayanin wannan rahoton dan Anjima kadan. Yau muna son ku kira mu ku bayyana mana ra'ayoyinku akan ta yaya kuke gani 'yan Najeriya za su rage fita kasashen ƙetare don neman magani. Lambar da za ku kira ita ce 202-205-6555. Baba Yakubu Makeri kuma na nan tarfe da labaran wasanni, amma kafin nan sai a gyara zama a ji halin da duniyar ta wuni.
To jama'a, assalamu alaikum. Wasu masu satar mai a yankin Niger Delta da ke Najeriya sun fasa wani bututu da ya haddasa malalar mai wanda ya lalata muhalli, lamarin da ya kuma haifar da fargaba wato cewa za a koma gidan jiya game da mummunan kalubalen da kasar ta fuskanta a baya. Senator Ben Murray Bruce ya ce lamarin ya faru ne a kusa da jihar Bayelsa, amma bai bayyana iya adadin man da ya kurara ba. Wani kakakin kamfanin haƙar mai na Eni da ke ɗaya daga cikin rassan kamfanin Ajib ya ki cewa komai game da malalar man, duk da cewa an aike mai da sakon email domin ya tsokaci a kai. Harin akan bututun man ya faru ne a makon da ya gabata, wanda shine na biyar da ya auku cikin shekarar nan, a cewar Mike Karikpo, jami'in wata kungiya mai kare muhalli. Yankin Niger Delta dai ya kasance tingartsagero masu tada kayar baya, waɗanda suke kiran a basu kaso mai tsoka akan albarkatun man ƙasar da ake tunawa a yankin su.
Hukumomi a ƙasar Somalia sun tsinci gawar fasinjan nan da ya bata a wani jirgi da ya sauka gaggawa a Mogadishu, bayan da wata fashewa ta lalata wani bangaren jirgin. Ministan sufurin ƙasar, Ali Ahmed Jama Jangali, ya gaya wa sashen Somaliyanci na nan Amurka cewa an tsinci gawar fasinjan ne a kusa da birnin Balad da ta kuma hannun masu bincike. Ya ce za a ɗauki kwanaki kafin a gano abin da ya haifar da fashewar jirgin, wanda kamfanin Dalo ke kula da shi. Jirgin ya gamu da wannan hadarin ne yayin da yake dauke da fasinjoji 81. Kamfanin jirgin ya ce mafi yawan fasinjojin an maida su zuwa wani jirgi mallaka kasar Turkiya, wanda ya soke zirga-zirgar jiragensa a Mogadishu.
Labarin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Barack Obama ya kai wata ziyarar farko a wani masallacin ƙasar, inda ya ce mutane da dama suna ma addinin Islamu mummunar fahimtar cewa yana da alaka da ayyukan ta'addanci, yayin da ke jawabi ga musulman da suka halarci taron a wani masallaci da ke birnin Baltimore. Obama ya ce Amurka daga iyali ɗaya suka fito, inda ya ce wasu suna ɗaura laifin hare-haren da wasu kaɗan daga cikin musulmi suke kaiwa. Yana mai jaddada cewa a Amurka babu gurbin nuna wariya ga musulmi. Wannan ziyara ta farko da shugaba Obama ya kai wannan masallaci a ƙasar na zuwa ne a daidai wani yanayi na siyasa, inda mai neman takarar shugabancin ƙasa a ƙarƙashin jam'iyyar Republican Donald Trump ya yi kira da a hana musulmi shiga ƙasar na ɗan wani lokaci bayan wani hari da aka kai a garin San Bernardino da ke California. Yayin da manyan jam'iyyar da dama ke Allah wadai da wannan kira na Trump, ɗan takara Ben Carson shi ma a shekarar da ta gabata ya ce bai kamata a baiwa musulmi jagorancin ƙasar nan ba.
Daga ƙarshe a yau Talata wata ƙaramar hukuma a kudu maso yammacin jihar Texas ta bada rahoton cewa a karon farko an samu ɓullar cutar Zika da aka kamu da ita ta hanyar jima'i a nan Amurka. Hukumomin a ƙaramar hukumar ta Dallas sun ce wanda aka samu da cutar ya kamu da ita ne bayan da ya yi jima'i da wani ko kuma wata mai fama da cutar ta Zika wanda ya fito daga ƙasashen da ake fama da wannan cutar. Daga baya ne kuma ƙaramar hukumar ta ba da rahoto a shafinta na Twitter cewa wanda ya kamu da cutar ya yi tafiya ne zuwa ƙasar Venezuela a kwanan nan. Cibiyar da ke kare yaduwar cututtuka ta Amurka ta tabbatar da cewa hukumomi daga Texas sun sanar da su wannan batun. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da farko za mu bude taskar rahotannin tamu da rahoto daga jihar Oyo. Kungiyar mu yatta Allah ta reshen jihar ta Oyo ta gudanar da wani taron gaggawa. Kungiyar ta koka akan yadda wasu manoman jihar ke sanya guba a abinci da ruwan shan shanayensu. Kungiyar ta ce zuwa yanzu shanu sama da 300 ne suka mutu. Wakilin sashen Hausa Hassan Umar Tambuwal na da ƙarin bayani.
Alhaji Yakubu Bello shine shugaban kungiyar Miyetti Allah a jihar Oyo.
Wannan taro dalilin zawa ta kaman mutane ƴan ƙasa wanda suke zuba ma dabbobi magani.
Suwaye ƴan ƙasa kenan?
ƴan ƙasa Yarbawa kenan, manoma. Ke zuba ma dabbobi a gurin da suke shan ruwa kuma akan burtuli za zuba wannan magani.
Kamar a hali yanzu sun kashe muku shanu?
Kware da gaske sun kashe shanu ba iyaka.
Kamar kimanin nawa?
To akalla dai anan jihar Oyo gaba ɗaya za a ce kaman sun kashe shanu kaman wajen 300 da wani abu. Duk local government babu gunda ba su kashe shanu ba.
To me kuka yi musu?
To babu abin da aka yi musu.
Kun taba kai ƙara ga ƴan sanda da sarakuna?
Kware da gaske duk suna da sane.
Me suka gaya muku?
Ba abin da za su faɗa mana don babu saniyan da suka kashe wato a zo a yi magana a kai wato ko a ce sun biya wannan saniyan babu.
Koko dai koyi musu banna ne?
Ba magana banna, abin za a zuba a daji.
Su ma makiyayan sun yi ƙarin haske a game da kashe musu shanu.
Sunana Abdullahi Umar, adviser na Oyo State. An kashe muna shanu kuma an hana muna masaya da shanunmu sun kai kona uku yau ba sa san ruwa. A ta da mata na gida inda suke zuwa su ɗibi ruwa a wannan rijiyoyi an rufe.
To idan ba su shan ruwa yaya suke rayuwa?
Wallahi sukan zuwa ne wasu wurare can wani local government daban su je su sa ruwa, ba wannan local government na Kajola local government ko kuma a ƙasar Iluwa babu.
Kaman kimanin shanu nawa aka kashe muku a wannan ƙaramar hukuma?
Ƙaramar hukuma ta Kajola local government ko ba a kashe muna a takaita kwata-kwata an kashe muna nagge sama da 200 kuma ko yau din nan na bar wasu shanu da aka kashe suna kwance.
Sunana Alhaji Lagi. An kashe mana shanu ba su da iyaka ma.
Wani yanki ne naku?
Yanki a Tiswaju Otu da Tere a Tiswa local gama.
Mine ne gaske cewa shanun ka sun ci magani?
Shanun da sun kaci magani shikenan mun taho yaro na ya taho zai yanka shanun nan daga nan ya shoki maganin shi ma ya fadi na dauke shi zuwa asibiti. Shanun mun ka yanka sun fi dari fa shanun da mun ka yanka a lokaci.
To shi wannan yaro naka ya warke?
Ya warke, na kai shi asibiti an ka sa mai allurori duka ya warke. Ina ina jinjiwa.
Wani bangare ne bangaren ku anan jihar Oyo?
Bangaren Fako.
To yanzu me kuke son gwamnati ta yi muku?
Gwamnati ya taimake mu ga wannan uzuri don Allah don Annabi, za a kare mana shanu don Allah, a taimake mu don Allah don Annabi. Muna ta kuka, ni yanzu kusan shekara 70 gare ni, ko shanu sun gaba mutuwa ina zan samu abincin da zan ci? Bani da wani karfi.
Sai dai duk kokarin da ni don jin ta bangaren manoma da jami'an ƴan sanda ya ci tura. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
A gaida Hassan Umar Tambuwal. A Najeriya kuma duk da kudaden da ake kashewa a fannin kiwon lafiya, wasu da yawa musamman ma masu hannu da shuni na ƙetarawa ƙasashen waje don neman magani ko jinya. To ko menene matsalar cibiyoyi da asibitocin Najeriya? Nasiru Adamu Alhikaya na da ƙarin bayani.
Shi ma shugaba Buhari ya bi sauran gwamnatoci wajen ware wa sashen lafiya kasafi mai tsoka a kasafin kudin bana wanda za a jira a ga nasarar aiwatar da kasafin, da sai kasar ta samu lamuni don cimma nasarar samun wadatattun kudi. Shin rashin ware kudi yadda ya dace ne ko rashin kishin kasa ne? Sakacin gwamnatoci ne yadda masu hannu da shuni da wasu da kan samu tallafi kan fice ƙetare don samun jinya ko ko magani? Ga matsayar ɗaya daga manyan likitoci da ke jagorantar hukumar lafiya matakin farko a arewa maso gabashin Najeriya, Dr. Ahmed Gana.
Likita ne, watakila ce na hanta, na koda, ko likita ne na zuciya. wanda idan kana da matsala general practitioner ko kuma wani wanda yake dura da jikin mutum gabaki daya zai iya cewa to ka tafi wajen wancan likitan da ya kware irin wannan musamman a ce sai an bude zuciya za a iya ce maka asibitocin da za su bude zuciyar ka su maka aiki a Najeriya ba su da yawa Enugu suna iya kokarin su shi yasa wani lokaci zaka ga jama'an mu sukan yi tattaki su tafi Ghana ko su wuce India ko a tafi Saudi Arabia ko Dubai ko kuma Turai domin akwai karancin kayan aiki musamman a baya ko lokacin gwamnatin Obasanjo yayi iya kokarin sa da ya kawo kayan aiki asibitoci da yawa wanda da babu su kana maganan machine din CT scan da sai ka tafi Ibadan ko Lagos kafin ka same shi wanda za a saka ka a ciki ya duba tun daga ciki yanzu ko nan watakila medical center an kaje zaka iya samun sa so ba za a iya cewa sakaci bane lurar da ake sawa din bai kai har yadda ya kamata ba domin babu dalili babu wata uzurin da zai sa a ce ƴan Najeriya za su bar Najeriya su je Ghana wajen duba lafiyar su likitocin da suke da shi ba su fi likitocin mu kwarewa ba
matsalar ba daga wajen kwarewar likitoci bane
ko Ms. Kale Zoratin domin likitocin Najeriya yanzu zaka je kasan America ko zaka je kasan Ingila zaka sha mamaki wani asibitin idan aka tura ka kana shiga likitan da zaka fara samu dan Najeriya ne an tura ka ka tafi kasar Adubaka kiwon lafiya amma wallahi zaka taras likitan dan Najeriya ne
wanda ka tsallake ka bari a Najeriya da kake ga ba zai iya ba
yawa to kuma ba irin sa ba dai kusan zaka samu makaranta ɗaya ne kun yi makaranta tare da shi ya koma kasan da akwai kayan aiki akwai inganta harkokin kiwon lafiya saboda haka ya je can ya ƙara kwarewa da ka je ka same shi dai dan Najeriya ne
wasu sosan kan iyakar Najeriya kamar Ummul Mambila kan shiga neman magani Kamaru ne dan dalilin karancin asibitoci akan tsaunukan dake da dan karin sanyi da koramu
ni Isa Yusuf ne daga Mayo daga ni IPP Mayo daga ne kwanakin can akwai mata ma da ta aihu yara hudu rashin samun taimakon likitoci akan wannan harkar ne yaran dukan su sun mutu daya ya fara mutuwa washe gari daya sake mutuwa kai dai an dauki sauran za a tafi da su Gembu don rashin hanya da kuma aini munin hanyar din ya zamanto sauran ma gaba da suka rasu
akwai nufin kuna kallo yara hudu suka rasu
eh suka rasu to bayan da za a yi malam ya abinda zamu yi dan wannan dispensaryin da muke da shi anan kuma likitocin suna iya kokarin su amma ba su da kayan aiki ba su da komai
gwamnonin jihohi da dama a Najeriya kan gina manyan asibitoci sai dai yawanci ba wadatar magani da ma'aikata Nasiru da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru Adamu El Hikaya. Yau muna son jin ra'ayoyinku akan ta yaya kuke gani za a rage fita kasashen waje neman magani ko jinya. Sai ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Amma kafin nan ku ci gaba da jin wannan wakar.
Sangaja likitoci masu kulawa da lafiyar mu masu kulawa da rayuwar mu mai sama Allah ya taimake su am kaito a gaida likita bokan turai a mai da niyya sosai nace a gaida likita bokan turai a mai da niyya sosai sangaja likitoci
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zanna na ta sabuwar lambar 202-205-2655.
To madalla mun samu kira na farko daga jihar Adamawa.
Eh, akala da ke samu anan a farar da su ne.
Malami na Adamawa da dade ba mu ji sunan ka ba daga farko ka dan maimaita abin da ka ce.
Wata da ke duki daga Adamawa.
Na'am.
Samu
wanda za su wurin da su daga cikin wajen su zo su yi nuna musu yadda ake aiki sosai domin wasu suna da rikin a asibitoci watakan jami'an kiwon lafiya kenan To madalla mun gode daga Adamawa da wannan gudunmuwa da ka bamu. Yanzu kuma bari mu je Maiduguri. Assalamu alaikum na Maiduguri, ko kana jin mu?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi, barka dai amma.
Barka, ka dai da wa muke magana daga Maiduguri?
Suna magana da Hamza Ibrahim Rangar da Kano State a mazaunin babban birnin Maiduguri.
To Malam Hamza, ya kake gani za a rage yawan fita kasashen waje neman magani ko jinya da ƴan Najeriya ke yi?
Oren shi dai a gaskiya hanyar da za a bi ita ce dai a inganta asibitocinmu da kayan aiki irin na zamani.
Na'am.
Da kuma a horar da su, ainihin ƙara horar da su jami'an kiwon lafiya ɗin su kware sosai, da haka ne kawai za a rage kashe kuɗi da mana kashe mawujan kuɗi da wajen fitawa neman magani a ƙasashen wajen nan.
To madalla Malam Hamza daga Maiduguri, mun gode da wannan ra'ayi da ka ba mu. Yanzu kuma bari mu koma Adamawa.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Na magana da Salih Fanfal ne.
To me zaka ce game da yadda za a rage yawan fita kasashen waje neman magani ko jinya?
Na farko tukun gwamnatin Najeriya ta sa doka a ma'aikatan kiwon lafiya, musamman ma'aikatan barayi ne, wadan gwamnati ta turo magunguna da kayayyaki suna saidawa. Wallahi suna saidawa, saboda hakan gwamnatin Najeriya ta yi providing na materials, new materials wanda za su na inganta kiwon lafiyarmu. Ina ga ta wannan hanyar za a rage fita kasashe makwabta neman magani, saboda ba da komai suka fi mu ba, ba abin da ba mu da shi a Najeriya nan, amma in an kawo ma sai su saya.
To mun gode da wannan gudunmuwa da ka bamu. Yanzu kuma bari mu je Yobe.
Hello.
Hello, da wa muke magana daga Yobe?
Ina magana da Malamu daga Kalamin Kudu Kayari.
To me zaka ce game da batun nan na yau da muke tattaunawa na masu zuwa kasashen waje neman magani ko jinya?
A gaskiya kun yi wannan mataki ne da ke da tabbatar da
to ga dukkan alamu dai layin malami na Yobe ya goce. Yanzu kuma bari mu je Gombe. Assalamu alaikum, da wa muke magana daga Gombe?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Ina magana da Bello Usman daga Gombe.
To Malam Bello, ya kake gani za a rage ko kuma ƴan Najeriya za su rage zuwa kasashen ƙetare neman magani ko jinya?
Gaskiya ni ina ba da shawara ya game da zuwa ƙetare neman magani. Ina da kawai ɗan da suka je suka koyo wannan aikin, ina da kawai sai a Najeriyan, saboda su taimaki talakawa, don mu talakawa gaskiya muna samu ya game da asibiti.
To Malam Bello daga Yobe mun gode. Yanzu kuma bari mu je jihar Bauchi.
Hello.
Hello, assalamu alaikum, da wa muke magana?
Alaikum salam. Kuna magana da Kabiru mai kaji sai lori, sai ka san mun ga zamu sai kana kan kuma kirbi.
To Malam Kabiru, me zaka ce game da batun yau?
Magana gaskiya na likitoci ne ka sai ka samu da Najeriya, ina dogon gwamnati shugaban kasa na Buhari da kowane kananan hukumomi a kai likitoci kwararru wanda za su kula da masu yata a nan jihar a nan Najeriya.
To Malam Kabiru daga Bauchi mun gode maka. Yanzu kuma bari mu je jihar Katsina. Assalamu alaikum, waye a kan layi?
Alaikum, kuma magana daga Ibrahim Bala kamfanin Daudawa.
To Malam Ibrahim, ta yaya kake gani za a taimaka ma ƴan Najeriya don su daina zuwa kasashen waje neman magani?
To farko dai gaskiya ana ganin kamar rashin kishin ƙasa ne ke ja mutum ya tafi wata ƙasa neman magani. Kuma mun domin a gaina muna da ƙwararrun ma'aikatan da za su iya baka duk wani abin da ake buƙata. Ina ganin abin da ya kamata shi ne a yi, gwamnatin Najeriya ta inganta asibitocinmu, shi ne ina ganin za a magance wannan da ake yi zuwa ƙasa waje neman magani. Na gode, a huta lafiya.
To Allah ya sa. Malam Ibrahim daga jihar Katsina. Yanzu kuma bari mu je jihar Ekiti. Assalamu alaikum, wane ne daga Ekiti?
Wa alaikum. Ya hayya mai masara kasuwar da ta mazaunin Ekiti, ya kalgan nan ofis.
To Malam Yahaya, me zaka ce game da wannan batun da muke tattaunawa a kai?
Lana cewon gwamnatocinmu na Najeriya ba sa inganta harkar lafiya, ba su damu da talakawan da suke mulka ba. Sun mai da su kamar dabbobi, ko dabba ma da ake kiwo mutukar ba ta da ruwa mai kyau da take sa ba za ta yi tasiri.
To amma kuma kana gani gwamnatocin ne ke da matsala, koko jama'a ne, koko cibiyoyin ne, ina matsala take?
Ina fadartarwa a gwamnatance su taro na irin nasu na jama'a ta sayi, ba sa auyatarwa a zahirarsu.
To Malam Yahaya daga Ekiti, lokaci ya kawo jiki da mun sake baka dama mu ji ƙarin bayani, amma yanzu nan za mu dasa aya, sai kuma gaban Allah kai mu sake baku wata damar. Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Gaba hukumar kwallon kafa ta kasar Saliyo, Madam Aisha Johansson, za ta samu tattaunawa da shugaban FIFA mai riko Isa Hayatu akan takaddama da ke faruwa a hukumar kwallon kafa ta Saliyo din. Johansson dai ta isa birnin Kigali na Rwanda ne don amsa gayyata da shugaban hukumar kwallon kafa ta FIFA mai riko, kuma shugaban hukumar kwallon kafa ta CAF Isa Hayatu ya mata don rufe wasan cin kofin Afirka na 'yan wasan Afirka masu wasannin su a cikin gida ta CHAN da ake yi a kasar Rwanda. A watan Agustan shekarar 2015 ne shugaban hukumar kwallon kafa ta Ghana Kwasi Antachi ya je birnin Freetown na Saliyo don shiga tsakanin bangarori da suke rigima da junansu a hukumar kwallon kafa ta Saliyo din. Amma duk da hakan abin ya ci tura, ana sa ran da tattaunawa da Isa Hayatu zai yi da shugaban zai kawo matsalaha a tsakaninsu. 'Yan wasan cikin gida na Super Eagles sun yi ƙarar hukumar NFF da kakakin majalisar wakilan Najeriya Honorable Yakubu Dogara da kuma chairman kwamitin wasanni na majalisar Honorable Lawan Goni, inda suka nuna rashin jin daɗinsu akan yadda hukumar NFF take musu riko, musamman ma a lokacin da suka shiga gasar cin kofin Afirka na 'yan wasan cikin gida na CHAN da ake yi a ƙasar Rwanda. Najeriya dai da ta samu matsayi na uku a gasar CHAN da aka yi shekarar 2014 a ƙasar Afirka ta Kudu. A wannan lokaci ta fita ne a zagayen farko, wacce ta sha ɗaya bai ba haushi a hannun ƙasar Guinea, wanda haka ya yi dalilin fitanta daga wannan matsayi. Shi ko chairman kwamitin wasanni na majalisar wakilan Najeriya Honorable Goni ya tabbatar da cewa shugabanni na hukumar NFF dai sun yi al'ajabin irin wannan mataki da 'yan wasan suka ɗauka a lokacin da suka bayyana a gaban majalisar don yin bayani a kan kasafin kuɗi da suka yi na shekarar 2016. Honorable Goni ya nuna cewa ko shakka babu wannan ƙarin da suka yi shi ne ke tabbatar da rashin haƙuri da kuma rashin da'a da wasu 'yan wasan suke yi. Dan fari na shugaban kasar Ghana John Dramani Mahama da ake kiran shi Sharaf Mahama ya sanya hannu akan wata yarjejeniya da wata kungiyar kwallon kafa ta kasar Belgium da ake kira Michelin. Wasu 'yan jarida biyu da ke tare da wannan babban kungiya ta kasar Belgium sun tabbatar da cewa wannan dan shugaban kasar kuma ɗalibi ne ya sanya hannu akan wannan yarjejeniyar da kungiyar Michelin, wanda aka santa tana ɗaukar 'yan wasan Ghana. Dan shekara 22 ya sanya hannu ne akan wannan yarjejeniya bayan ya yi training da kungiyar tun cikin watan Oktoban bara. Sai dai har yau ba bayyana cikakken labarin yarjejeniyar da ya sanya mu hannu ba. Dan wasan Brazil Neymar zai gurfana a gaban wata kotun Spain domin bayar da shaida akan zargi da ake mai na rashin biyan haraji a lokacin komawarsa Barcelona a shekarar 2013. Shugaban kungiyar Barcelona na yanzu da tsohon shugabanta dukkaninsu sun musanta aikata ba daidai ba kan batun lokacin da suka gurfana a gaban wata kotun Madrid ranar Litinin.
Ga shirin murar Amurka da zai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Shirin zaman lafiya a ƙasar Colombia ya kai gimshikin matsayi. Lokacin ziyarar shugaban ƙasar Manuel Santos zuwa nan Washington DC, shugaba Barack Obama da sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry za su gana da shi su ji bayanan shirin zaman lafiya daga wurinsa da irin rawar da Amurka za ta iya takawa domin ta taimaka a shiga wani sabon yanayi na zaman lafiya. An kwashi fiye da shekaru 50 mayakan juyin juya hali na FAS ko FARC suna fafatawa da dakarun gwamnatin kasar. Cikin shekaru mutane fiye da 220,000 ne suka salwanta, kana fiye da miliyan 6 sun rasa muhallansu suna gudun hijira. Banda waɗannan akwai mutane da dama da aka sace an tilastawa yara ƙanana maza aikin sojoji. Alatilas kuma aka shiga yin lalata da ƴan mata yara ƙanana. Da taimakon Amurka aka kirkiro shirin zaman lafiyar a shekarar 2000. A ƙarƙashin shirin Amurka ta aiki kafada da jami'an gwamnatin Colombia saboda taimakawa sojojin ƙasar da ƴan sanda su zama ƙwararru domin su ba da ingantaccen tsaro su kuma yaƙi manyan laifuka tare da kare haƙƙin ƴan adam. To sai dai tabbatar da doka da oda in ji John Kerry wani bangare ɗaya ne kawai. Da taimakon Amurka al'ummar Colombia sun inganta wasu ɓangarorin da dama kamar harkokin mulki da kawo canje-canje ga harkokin shari'a da ƙara ba baƙaƙe da ‘yan asalin Colombia damar zama cikakkun ‘yan ƙasa kamar fararen fata da taimakawa waɗanda rigingimun suka shafa da kuma faɗaɗa tsaron lafiyar ‘yan jarida da ƙungiyoyin fararen hula. Bayan an taimakawa Colombia ta samu yanayin da zai kai ga zaman lafiya, Amurka na shirin ƙara ba da taimako domin tabbatar da alfanun zaman lafiyan. Nan ba da daɗewa ba, shugaba Barack Obama zai gabatar wa majalisar dokokin ƙasar shirin wasu dabaru da zummar inganta tsaron da aka samu da daƙile safarar miyagun ƙwayoyi da tabbatar da sahihan harkokin shari'a da kuma taimakawa waɗanda rigingimun suka rutsa da su. Shirin zai tanadi yadda za a farfado da tattalin arzikin yankunan da dacan ƙungiyar FAS ta mamaye. Kamar yadda aka tsara tun can farko, in ji Sakatare Kerry, su ‘yan Colombia ne za su ɗauki nauyin yawancin kuɗin da ake buƙata, amma iyawar Amurka ka iya taimakawa da zaman lafiya. Babu dai wani shirin zaman lafiya da zai dawo da rayukan da suka salwanta cikin shekaru 50 da suka gabata a dofaɗin ƙasar. Amma yanzu ‘yan Colombia sun samu wata dama mai cike da tarihi da za su rungumi rayuwa cikin lumana da walwala ba tare da rikici ko tashin hankali ba. Saboda haka, Amurka na da kyakkyawan dalilin marawa wannan ƙasa baya.
Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Yanzu kuma ga labarai amma a takaice.
Wasu masu satar mai a yankin Niger Delta da ke Najeriya sun fasa wani bututu da ya haddasa malalar mai wanda ya lalata muhalli, lamarin da ya kuma haifar da fargabar za a koma gidan jiya game da mummunan kalubalen da ƙasar take fuskanta a baya. Senator Ben Maury Bruce ya ce lamarin ya faru ne a kusa da jihar Bayelsa amma bai bayyana iya adadin man da ya kurara ba. Hukumomi a ƙasar Somalia sun tsinci gawar fasinjan nan da ya ɓata a wani jirgi da ya yi saukar gaggawa a Mogadishu bayan da wata fashewa ta lalata wani ɓangaren jirgin. Ministan sufurin ƙasar Ali Ahmed Jama Jangali ya gaya wa sashen Somaliyanci na muryar Amurka cewa an tsinci gawar fasinjan ne a kusa da garin Balad, tana kuma hannun masu bincike. Shugaban Amurka Barack Obama ya kai wata ziyarar farko a wani masallacin ƙasar, inda ya ce mutane da dama suna ma addinin Islamu mummunan fahimta cewa yana da alaƙa da ayyukan ta'addanci, yayin da yake jawabi ga musulman da suka halarci taron a wani masallaci da ke birnin wato Baltimore. Obama ya ce Amurkawa daga iyali ɗaya suka fito.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya na gabatar da shirin, da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni, da injiniyanmu na yau Malam Suleiman Tarawali, Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.